Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraron abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden ya bambanta shirin sa na tattalin arziki da na 'yan Republicans da ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban kasa Donald Trump a yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaɓensa a shekara ta 2024. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Hamas da su fada da shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. Yunkurin Turkiyya na fada da tasirinta a tsakiyar Asiya na cin karo da manufofin Rasha, wanda manazarta suka ce zai iya haifar da wata maslaha tsakanin Ankara da Washington.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya, gamar da kungiyoyin arewacin kasar ta yi alwashin mai da hankali kacukan kan shawarar hanyoyin magance kalubalen tsaro da ke addabar yankin.
To idan muka dauki tsaro kadai, muka tasa shi a gaba, muka ce shi muke so a kawo arewacin Najeriya, ina ganin cewa kungiyar ba ta gaza ba.
Za a ji cewa al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin an bude kan iyakar kasar Nijar tare da janye takunkumin da aka kakaba mata.
Mu da muke talakawa tsakanin Nijar da Najeriya, mu ta shafa. Shi yasa muke kira shugaban ƙasa na mulkin soja Tani ya sassauta, ya kuwa sassauto a zuwa haɗuwa a samu a sasanta.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin Domin Iyali da Alheri Grace Abdu ta shirya, kuma za ta gabatar. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya, da fatan an wayi gari lafiya. Yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaɓensa a shekara ta 2024, a jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan shirin sa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da Bidenomics. Yana mai bambanta manufar sa ta gina tattalin arziki daga ƙasa har zuwa sama da tsakiya da na 'yan Republicans da ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na Make America Great Again. Biden ya kare sa hannu kan dokokin da gwamnatinsa ta yi na watsar da farmakin nasu, ciki har da dokar sauyin yanayi da makamashi ta shekara ta 2022 da aka fi sani da dokar rage tsadar kayayyaki, da kuma dokar kula da kiwon lafiya ta Obama wacce ta faɗaɗa damar samun inshorar kiwon lafiya. Shugaban majalisar wakilai Mike Johnson da Donald Trump da kuma 'yan jam'iyyar Republican a majalisar sun himmatu wajen kare rage yawan haraji ga waɗanda ke sama, kuma za su ci gaba da adawa da saka hannun jari a cikin duk waɗannan shirye-shiryen da ke taimakawa mutane, ko a fannin ilimi ko kiwon lafiya ko wani abu, a cewar Biden a cikin jawabin da ya yi a CS Wind, wata babbar masana'anta a Pueblo ta jihar Colorado. Pueblo na cikin gundumar majalisar da Lauren Boebert take wakilta, wadda ke goyon bayan Trump kuma take sukar lamirin tsofaffin wato manufofin tattalin arzikin na Biden. A jiya Laraba, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. Yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yayin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa. Antonio Guterres yana bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki, inda ya ce mutanen Gaza na cikin wani mummunan iftila'in jin kai a gaban idon duniya, kuma bai kamata mu kawar da kai ba. Ya yi marhabin da ɗimbin motocin kayan agaji da man fetur da suka isa Gaza a kudu da arewa a lokacin tsagaita wutar da aka soma a ranar Juma'a. Tun daga wannan lokacin an kuma saki mutane 60 da Hamas ta yi garkuwa da su, da kuma fursunonin Falasɗinawa 180. Amma kuma Guterres ya ce ana buƙatar fiye da haka sosai don magance buƙatun jin kai na mazauna Gaza miliyan 2.2. Ya kuma buƙaci Isra'ila da ta buɗe fiye da mashigar kan iyaka ɗaya kacal da ake da ita a yanzu, kuma ya kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su sake dawo da ayyukan kasuwanci. Hamas ta kashe mutane kusan 1,200 a Isra'ila a lokacin munanan hare-haren da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, tare da ci gaba da ruwan makaman roka a garuruwan Isra'ila. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da suka mutu sakamakon yaƙin ya kai fiye da 15,000, yawancinsu mata da ƙananan yara. A halin da ake ciki kuma mayakan Hamas sun sako wasu ƙarin Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya Laraba rana ta 6 kuma ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin da ke yaƙi da juna. Yayin da masu zasantawa suke ci gaba da ƙoƙarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu ƙarin mutanen da aka yi garkuwa da su domin musaya da Falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen yarin Isra'ila. Yayin da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta kawo ƙarshe a safiyar yau Alhamis, manyan jami'ai daga Qatar da Amurka da Masar da Isra'ila suna taruwa Qatar domin tattauna yadda za a tsawaita yarjejeniyar da kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka domin ba da damar yin musayar mutane da aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, wanda ke shirin tafiya Isra'ila a yau Alhamis, ya shaidawa manema labarai a Brussels cewa tsawaita yarjejeniyar na nufin cewa ƙarin waɗanda aka yi garkuwa da su za su dawo gida kuma za a sami ƙarin ayyukan jin ƙai domin taimakawa Falasɗinawa da suka rasa matsugunansu a Gaza.
To madalla, an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Game da ƙungiyoyin arewa wato CNG a taƙaice, ta yi alwashin mai da hankali kacokan kan shawarar hanyoyin magance ƙalubalen tsaro da ke addabar yankunan arewa. Babbar ƙungiyar ta ce nazarinta ya nuna cewa matuƙar ba a samar da tsaron rayuka da dukiya ba, yankin arewa ba zai farfaɗo kamar yadda yake a shekarun 1980 ba. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasira da Mail Hikaya ya aiko mana.
Ba mu rabu da Abdulaziz ba, saboda yanzu haka ma kun ga ofishin Coalition of Northern Group ka iske mu. Abdulaziz wato ya kasance da ruhin shi da zuciyar shi da gangan jikin shi ko da yana cikin iyalan shi kwance, to ina tabbatar maka cewa tana tare da Coalition of Northern Groups.
A taron manema labaru don gabatar da wasikar nada jigon gamayyar Abdulaziz Suleiman a matsayin kakakin majalisar dattawan arewa don mai gurbin Hakim Baba Ahmad da ya karbi mukami a fadar Aso Rock, shugaban gamayyar Jamilu Aliyu Caranci ya ce sai kowa ya bada gudummawarsa bisa tsari kafin cimma salama. Jamilu Caranci ya ce ta ɗaukar 'yan sa kai na buƙatar ƙwarewa wajen bincike don yi wa kowa adalci, wanda shi ne jigon samun nasara.
To idan muka ɗauki tsaro kaɗai muka tasa shi a gaba muka ce shi muke so a kawo arewacin Najeriya, ina ganin cewa ƙungiyar ba ta gaza ba. A wannan yanayi da muka samu kanmu cewa ko kwana uku ba wuce ba aka tasa samun mutum 100 aka shiga da su cikin daji a jihar Zamfara, a yanayin da aka shiga ake ɗauki gama karantu a arewacin Najeriya a ɗauki yara 'ya'ya mata a kai su cikin daji a aji, daga cikin daji za su yi rikwastin miliyan na kuɗi a ɗauka aje a kai musu domin kuɗin fansa. A yanayi da muka samu kanmu akwai ƙauyukan da suka koma cewa bandit ke shari'a, bandit ke hukunci, akwai ƙauyukan da suke ɗora ma haraji, a biya harajin noma, a biya harajin zama ƙauye, a biya harajin girbi, a biya harajin kwashe kayan gona, ka je kai musu leburanci ba tare da sun biya ga kuɗi ba. Ban yi tsammanin cewa idan muka ɗauki wannan abin shi kaɗai ba muka tasa shi gaba cewa muna son mu tabbatar da cewa al'umma arewacin Najeriya sun koma suna bacci a gidajensu da idanunsu biyu a rufe, saboda akwai ƙauyukan da muke da rahoto cewa wasu ma saman itatuwa suke kwana, wasu kuma maricina yi za su bar garuruwansu su dawo cikin birni su kwana, wasu kuma in aka ce maka bari ciyayi sun shiga kimuwa sun shiga tashi hankali saboda basu ma sanya ganin zai kai dawai musu ba.
A nasa sharhin sabon jami'in labarun kungiyar da tawon ta arewa karkashin Farfesa Anko Abdullahi wato Malam Abdulaziz Suleiman ya ce lalle yan arewa su hada kai wajen kawar da bambance bambance.
Inda aka zabo ka cikin mutum miliyan ake ce kai ne zaka yi, kaga abu ne wanda za ka gode ma Allah. Wannan abun ba sabo ne ba a wajen mu gaskiya. Shi irin gogormaya irin wannan mun gan shi gurin magabata kun suke yi da waka mai sari Abubakar Ladan, waka yace har duk kasashen Afirka ma ciye ta nashi. Sadon sun suka ta gogormaya tsakanin kudu har suka samu aka kafa tun lokacin independence. Bature ce zai tafi suka ce to ba za ka tafi ba, sai mun dan daidaita tsakanin suka yi ta yi da har Allah ya sa aka dauki rayukan su. Daga nan kuma akwai wanda suka shiga ba dai na daukan salo daban-daban. To ala hakika da su da mu din nan dai musamman su mu Coalition of Northern Groups da cewa mu ba in aka tace za a ga cewa da irin wulakancin da sauran abokan zama suke wa arewacin Najeriya da dan arewa yanzu yayi sauki.
Yayin da gamayyar kungiyoyin arewa ta hada da matasa, dalibai da sauran kwararru, majalisar dattawa ta yin arewa ne masu shekaru kuma asali marigayi dan masanin Kano mai Temasule ya kafa ta, inda sauran dattawa irin su Sani Zangon Daura, Paul Unongo kan taimaka don kare muradun yankin da yafi fadi da yawan jama'a a Najeriya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Mail Hikaya da wannan rahoton, yanzu agogonmu a nan Washington na cewa ƙarfe 12:09 na dare. Yanzu kuma ga Murtala da cigaban labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa akwai gagarumin goyon bayan dukkan bangarorin siyasa na Amurka ga Ukraine, kuma babu alamun gajiya ga kasashen kungiyar kawance ta NATO na ci gaba da bada goyon bayan su a daidai lokacin da kasar ta shiga hunturu na biyu na yaki da Russia. Yayin da wani taron manema labarai a Brussels a jiya Laraba, Blinken ya ce wasu suna tambayar ko Amurka da sauran kawayen NATO za su ci gaba da tsayuwa tare da Ukraine a yayin da muke shiga hunturu na biyu na mamayar Putin. Amma amsar a yau a nan NATO a fili take, kuma ba ta da wata tababa. Dole ne mu ci gaba da goyon bayan Ukraine. Tun lokacin da aka fara yakin, Amurka ta ba da taimako na kusan dala biliyan 77 ga Ukraine, wanda ya haɗa da taimakon jin kai na kuɗi da na soji, a cewar Blinken. Ya bayyana cewa kawayen Washington na Turai sun ba da sama da dala biliyan 110 don tallafawa Kyiv. Turkiya na neman faɗaɗa tasirin ta na tattalin arziki da diplomasiya a tsakiyar Asiya tare da cin karo da Rasha da ke son yin hakan. A cikin wannan watan na Nuwamba ne shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gana da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya a taron kungiyar kasashen Turkiya a birnin Astana na kasar Kazakhstan. Erdogan na fatan yin amfani da alakar kabilanci ta Turkiya da yankin mai arzikin makamashi domin ƙara ƙarfin tattalin arziki da diplomasiya a wani bangare na duniya da China da Russia suka mamaye kawo yanzu. Yunkurin na Erdogan a tsakiyar Asiya wani kokari ne na rage dogaro da Turkiya ke yi ga Turai, a yayin da lokacin dangantaka take ƙara tsami tsakaninta da tarayyar Turai. Sai dai kasar Rasha da ke fama da karuwar takunkuman da kasashen Turai suka kakaba mata kan mamayar da ta yi wa Ukraine, ita ma tana neman ƙara ƙarfinta a tsakiyar Asiya. Har ila yau Amurka ma tana mai da hankali kan Asiya ta tsakiya, yayin da take kokarin dakile yunkurin Moscow da kuma China. Manazarta sun ce waɗannan manufofi za su iya samar da maslaha tsakanin Ankara da Washington.
A gaida Murtala Faruku, sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin an buɗe kan iyakar kasar da Nijar, tare da janye takunkumin da aka kakabawa kasar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya wuce, wanda hakan ya sa kungiyar ECOWAS ta kakaba ma kasar jamhuriyar Nijar takunkumin kare tattalin arziki. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Takunkumin tare da rufe bodar ta Nijar dai da kungiyar ECOWAS ta sanya wa kasar ya jefa dubban 'yan kasashen guda biyu cikin yanayi na takura, tare da ƙara durƙusar da tattalin arzikin kasashen guda biyu. Malam Mamman Iro shi ne sakataren mulki na kungiyar 'yan kasan Nijar da ke zaune a Najeriya. Ya ce ya zuwa yanzu fa lamarin tura ta kai bangu, a saboda haka ya buƙaci da a samu maslaha.
Su shugabanni na soje ya kamata su duba halin da ƙasa take ciki, su duba al'umma, su duba dukiyoyin al'umma, kuma su dubi Nijar ita ma a matsayin ƙasa, saboda su ba da haɗin kai ga wannan shawarwari, musamman ma ta kungiyar mu ta cikin gida ita ECOWAS, domin a samu maslaha a cikin lokaci.
To, Alhaji Ɗanlada Aliyu shi ne shugaban kungiyar 'yan ƙasan Nijar mazauna jihar Naija. Ya yi kira ne ga shugaban mulkin soja na ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wato General Abdurrahman Chani, da ya yi wa Allah ya sassauta domin a cimma maslaha.
Mu da muke talakawa tsakanin Nijar da Najeriya mu ta shafa, shi yasa muke kira shugaban ƙasa na mulkin soja Chani ya sassauta, ya kuwa sassauto a zuwa haɗuwa a samu a sasanta.
To, lamarin takunkumin dai ya shafi sha'anin ƙananan 'yan kasuwa musamman a arewacin Najeriya. Akan haka ne ma shugaban kungiyar 'yan asalin jihar Kebbi da ke zaune a nan jihar Naija, Alhaji Hassan Usman Shiroro, ya ce kawowa yanzu fa jama'a na cikin wani hali, a saboda haka ya kamata a tausaya wa na ƙasa.
Musamman mu mutanen jihar Kebbi, a zahirin mutanen mu ƙananan 'yan kasuwa da manyan ɗan kasuwa suna wahala. Da in an tashi ana zuwa a sayo daga Ilele za a shiga Niger a sayo wake, a sayo shinkafa da sauransu a shigo da su. To yanzu nan waɗanda suka sayo ma da yawa motoci suna nan tsaye-tsaye a layi a hana a shigo da wannan abu.
To mai sharhi akan lamuran yau da kullum a Najeriya, Alhaji Muhammadu Awaisu Giwa Kuta ya ce wannan hali da aka shiga yana da matukar tayar da hankali, a saboda haka ya kamata a dubi bangarorin guda biyu, wato kasar jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya.
Abin da ya kamata don a tabbatar cewa an zo na lafiya da juna, ita Nijar ta san cewar ba ta da uba wanda ya wuce Najeriya, kuma ita Nijar ta san cewar duk abubuwan da take ganin cewar an musguna mata, ko kuma Najeriya ne ta sa ana musguna mata, ba Najeriya gamman ba ne.
Fata dai gano bakin zaren ta yadda al'ummar kasashen guda biyu za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka mai ba ku jama'a tambaya ni ke da
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Barkamu da ganin wannan Alhamis ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2023. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyato domin nazarin tasirin auren gata da gwamnatin jihar Kano ke gudanarwa, Dr. Khadija Sagir Suleiman, mataimakiyar kwamandan Hizba, ta bayyana yadda ilimi ke taimakawa a cimma nasarar wannan shirin a tattaunawa da wakiliyar Mubaraka Bashir ta jagoranta da ta hada da ɗaya daga cikin anguna Miko Ma'azu Umar da ɗaya daga cikin amaran Hawa'u Shu'aibu Abdulmumin, sai kuma lauya Amina Aliyu Umar. A tattaunawa da wakiliyar mu Baraka Bashir ta jagoranta,
education ya shigo sosai, saboda ni karkashin office ina ne ma a yanzu akwai abubuwan da muka fito da shi na orientation ga wayannan amare
hanyar
kwarai kuwa. Ki duba kiga pejikan mu a Facebook, suna nan akan auren gatan nan, in kika bude yake gani muna koyar da su karatu, saboda muna koyar da su karatu, muna ba su ilimin addini basic da kuma ilimin zamantakewa aure. Yanzu kwanaki mun je mun yi lecture a Gambin House, zaki gani a coordination hall manyan professors ne. Kuma haka muka zauna muka yi wa amaren nan lecture akan rayuwa aure a bangare da angwaye. Ai tunda kika ji maza uku suka yi, mace daya ce tai, amma kika cewa an musu gogaggu mutane da suka sanya ya ilimin zamantakewar dan adam take da kuma ya aure yake a addini. Kin ga wannan an taimaka wajen ba su ilimi. Sai da haka kenan wannan aure da mai girma engineer Abba Kabir yayi ya yaki abubuwa da yawa.
Kin ga ya muna hudu. Bari mu koma kan Amarya. Amarya, jarin da aka baki da kuma sadakin ki, idan kika da wacce irin sana'a zaki da kuma fata ango ba zai rance ba.
Gaskiya baka, insha Allah, dama ina sana'a sitararen wuta su umra haka su ma yakan kiso. To an taimake ni akan wannan da yardar Allah, kin ga jari na zai da karfi akai. To alhamdulillah, wannan jari gaskiya mun ji dadin sa, ba abin da zamu ce sai godiya.
To ango kai kadai ne kuma namiji a cikin nan a cikin mu, gashi an ba amaran nan jari, shin za a yi yunkurin a kara musu domin jarin ya dan yi gwagu gwagu
insha Allah, dan Allah da
kuma ba za a rance ba,
Allah da ai mutumin da yake zai karbi kudin madarasa to ba shi sana'a ko ba ka ba. Abu wannan jari da aka bata, ko da ka zo gobe ka daka ci dan ban dari na kafin gobe zo, kana duwa da gudu zaka ga ta abunta ko ba ka ba, ba ma a fatan haka insha Allah.
To
za a kara mutun insha Allah.
Kai da man kana da mata biyu, wani irin kokari zaka yi wajen hadin kan matan ka tunda yanzu sun zama su ba san mata ba alwa su da kishi?
Ta insha Allah ta'ala za su zauna lafiya.
Wani irin kokari zaka yi?
Allah kai da kokari insha Allah ta'ala, wanda duk ba zai gargar ba za ta adda Allah ne zai hada kansu gaba da.
To Amarya, ke kin san kin zama zawar cikin ga wahalar da kika sha? wani yunkuri zaki na ganin kin yi ibada kin zauna kin riƙe yarenki.
Sai ba abin da zan ce da Allah sai godiya. Allah kuma ya mini jagora tun da niyya ta dai ibadar Allah don aure ibada ne na da fifiyayya alhamdulillah da kwanciyar hankali. To insha Allah Allah kai mana
jagora. Na ga malama bakin tana ta murmushi. Malama sai tsuma take an ce wasu suna da wannan.
A'a ba haka bane ke gane malama ai misali shi wannan aure akwai mas'ala ɗaya da ta damu mutane na biyar din shine zan gaya miki yanzu ban manta ba a har conference lokacin wani basarakin sarki mai ilimi da akai akan nan akan maganin mace-macen aure ji dake an yi wannan to wannan tsarin aure namu ya zo da magani shine cikin abu na biyar tunda yanzu ko abin da ya dame shi mutu shine yanzu hukumar hisba wannan auren da sai baka isa ka saki na taka ba kina ji ko babu yawa babu saki babu duka babu yaji dalilin mu idan kana da wani uzuri wanda har addini ya yadda maka kai saki tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta ai shine zan zo miki magana amma sakin da abun da nake wannan sake-saken auren da ake kuka al'umar Bahaushe tana yi to kinga wannan tsarin auren ya zo da magani idan ka saki ma shine cikon na biyar daman nace ki bari ki katsaye sai zuwa ƙarshe so nake ku gama duk tare bayanan ku baka isa ka saki matarka ba sai da dalili idan ka sake ta to sai ka biya duk gwamnati abin da ta kashe maka a wannan auren tsoron wannan ko da tana da matsala ai shi yasa mu nace biki aure ne ba a karabita aka yi shi ba aure ne da hisba tana ta bibiya muna da welfare officer wanda za su zauna suna bibiyar a social welfare dinmu da za su dinga bibiyar me ake ciki aure mun bude pages wanda zaki aiko mana ta ba kina da matsala zamu gaya miki me zaki a addini wanda yaya mata na gari suka zauna a da suka rike auren su haye kaka to kin ga cewa wannan tsarin da muka biyo za yayi yaki ko kuma zai yaki akan mace-macen aure barkatai da suka yi wato koyi da wannan zai sa da gowa jama'a ma auren rakin su sun fara shigo da hisba suna cewa hisba ta yi musu bincike hisba ta sa musu wannan doka
koda ba ita ce za ta yi
koda ba mu za mu dauka ba sosai suna saboda jin dadin wannan harkar orientation din da tsarin aure da nasiha da kuma sa ido da bibiyar auren ya yake ci gaba ya sa mutane suna ta sha'awa kawo auren su da za su yi ma hisba ta shiga cikin lamarin su so kinga abu ne ciko na biyar shine wannan maganin wannan damuwa da sa farin ciki al'umar
Minister
ni fa malama ta sa wannan bayanin da tai na karshe ya sa ta sanya mu wasu tambayoyi biyu zuwa uku wanda suka taso mu na farko ta yi magana zancen kamar doka ce ba za a yi saki ba to kuma tai da kanta tazo tai bayani cewa dama duk da saki halastaccen abu ne a sai da misali kila dalili ko tunda za su bibiye abin to amma wani lokacin kamar yanda muka gani saboda in kai gogar maya shine kake ganin menene ma rayuwa kake ma fahimta kuma ana fama da ita zake ga wani falo wani ko ajalin ne yazo
na auren
kwarai da gaske idan ajalin aure yazo ai ana cikin jin dadi zai za a katse shi to irin wannan ya za a yi da shi
to malama ya za a yi da irin
na farko da Allah to bari ta karasa tambaya ta biyu ko ko dai mu amsa wannan
ki amsa
Allah tabaraka wataala a cikin hadisi wanda suke kamar za a kira su hadisul qudsi shine hadisin da Allah tabaraka wataala yayi magana amma ba ta hanyar wa'i na alqur'ani ba yana cewa azabul halal inda Allah at-talaq kuma wannan ma hadisi ne ma bisaraha afwan nace tunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kawai ya fade shi a hadisi cewa mafi fishin halal a gurin Allah shine saki gashi ya halatta kuma yana fushi kin san abin da aka ce wa Allah yana fushi ko babban abu ne to kin ga kenan in aka hana yi wasa ma ba laifi bane kin fahimta tunda Allah yana fushi gashi ya halatta shi kuma ya haranta shi ai mu ma baki ji me muka ce ba in ka matsa sai ka saki matar to ka zo ka biya hisba komai to kin ga mun fito da abu da
shi ne ana abinda nake
sha malama daga mace ne
idan ajali babu matsala
ai baki sani
muna zauna lafiya
to ai shi ne nace biki wannan a malama tsaya ke ji duk kasa al'umma inda suka ci gaba ba haka ake yin saki ba sai an je mahakama what does mean wannan mahakama ne nake nufi
kotu
to shi ne mahakama din na mai bi na fada miki da laranci ne sai an je mahakama an sai an je court
kin gane sai an dauko
report din ku makamancin wannan
sai an dauko document
ko menene
yes sai an dauko
da za a yi sai a ce miji sai ya ba mata
sai an ce ne ai baraki ji sai an dauko a mallam maminci daya sai an dauko document din ku na aure da kuka yi sai sai an zo an ji dalili kin ga zancen da kike fada na haka kawai ta tauna shinkafa ka ji gishiri yayi yawa ta ce wance na sake da ake yi ko kuma a dadi yayi dadi kawai matan nan ta ce oh wannan kaza kaza ta yi wata magana ka ce dan me yasa ta fada na sake ki saboda duk wancan
tafi ni ilimi abinda nake so in ce
ni ne ba saki ne bidi barki ji ai Allah tabaraka wa ta'ala ta ce ko zaka saki matarka sai ka bibiya in tana al'ada sai ta gama al'ada baka kusance ta ba in tana da ciki sai ta haifi dan nan baka kusance ta ba zaka saki ashe kenan ba inda Allah ya halarta ai saki kai tsaye wai na jin daɗi wai ana zauna lami lafiya wannan bid'a ce da
kusa ni da malama ce mun wani bayani abinda yasa ne wannan magana saboda shi yasa an ce kin fi ni ilimi akwai inda Allah da kansa yace li kulli ajlin kitab shi ni wannan mahangar na hangar saboda wani lokaci
to ai kitab din shi ne lokacin da aka cika ildlan ita Allah yake kuma kuma wannan ma ayar ba akan wannan take magana ba
Na kuma za mu sallama da bakin namu sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu saki shigowa da wani sabon shirin muna ƙara yi wa dukkan anguna da amaren fata alheri da kuma fatar wannan zumuncin da gwamnatin jihar Kano ta kulla zai inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma muna godiya ta musamman ga bakin Miko Mu'azu Umar da Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumini da Amina Aliyu Umar da kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman sai wakilinmu Baraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su dukkan alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su
a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai amma a takaice
To Habis a takaice yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaben sa a shekara ta 2024 a jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan shirin sa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da Bidenomics yana mai bambanta manufar sa ta gina tattalin arziki daga sama zuwa ƙasa da na 'yan Republicans ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na Make America Great Again A jiya Laraba sakatare general na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yaƙin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa Antonio Guterres yana bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kan halin da ake ciki inda ya ce mutanen Gaza na cikin wani babban bala'i na jin kai a gaban idon duniya kuma bai kamata mu kawar da kai ba A halin da ake ciki kuma mayakan Hamas sun sako wasu ƙarin Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya Laraba Rana ta shida kuma ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna yayin da masu zasantawa suke ci gaba da ƙoƙarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu ƙarin mutane da aka yi garkuwa da su domin musaya da Falastinawa da ake tsare da su a gidajen yarin Isra'ila. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa akwai gagarumin goyon bayan dukkan ɓangarorin siyasa na Amurka ga Ukraine. Kuma babu alamun gajiyawa ga kasashen kungiyar kawance ta NATO na ci gaba da bada goyon bayansu a daidai lokacin da kasar ta shiga wato hunturu na biyu na yaki da Russia. Turkiya na neman faɗaɗa tasirin ta na tattalin arziki da diplomasiya a tsakiyar Asiya tare da cin karo da Russia da ke sonya haka. A cikin watan Nuwamba ne shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gana da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya a taron kungiyar kasashen Turkiya a birnin Astana na kasar Kazakhstan. Manazarta na cewa waɗannan manufofin za su iya samar da maslaha tsakanin Ankara da Washington.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku sanyi na da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Charleston ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.